Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum, barkanku da wannan lokaci. Hanifa Kabir Isa ce tare da Muhammad Hafiz Babali da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yau Juma'a 9 ga watan Yulin 2021. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Muhammad Hafiz da kanin labarai.
Gidajen talabijin na kasar Bangladesh sun ce kalla mutane 49 suka mutu a wata gobara da ta tashi wani kamfanin samar da abinci da abin sha a wajen babban birnin kasar. A yau Juma'a jami'ai sun ce mahukunta a yankin Kerala da ke kudancin kasar India sun ba da sanarwar fadakar da al'umma a duk fadin jihar bayan da aka tabbatar da wani da ya harbu da kwayar cutar Zika. Yau Juma'a kasar Vietnam ta kakaba dokokin kulle na makonni biyu kan zirga-zirga a garin Ho Chi Minh don yaki da karuwar barkewar cutar coronavirus.
Kanan labarin kenan. A cikin rahotanninmu kuma, shawarar da gwamnan jihar Taraba Mr. Darius Dixon Ishaku ta tsawaita aikin hidimar ƙasa na matasa tana ci gaba da ɗaukar hankali.
Ni na goyi bayan wannan shawara ta gwamnan jihar Taraba, kuma shawara ce mai matuƙar muhimmanci da ya kamata a duba. Mun dade muna cewa matasa da ake da su waɗanda ba su da aikin yi, a rungume su a zuba su a cikin harkar aikin tsaro.
Ta ɗaya gefen kuma matsalar shan miyagun ƙwayoyi musamman tsakanin matasa tana ci gaba da zama babbar ƙalubale a Najeriya. Kamar kowace ranar Juma'a muna ɗauke da shirinmu na duniyar Amurka wanda Mahmud Lalo zai gabatar. Amma yanzu bari mu fara da jin labaran duniya kashi na farko.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran duniya. Gidajen talabijin na kasar Bangladesh sun ce kalla mutane 49 suka mutu a wata gobara da ta tashi wani kamfanin samar da abinci da abin sha a wajen babban birnin kasar. Wani jami'in hukumar kashe gobara ya tabbatar da cewa gobara ta fara ne a daren jiya Alhamis a kamfanin Hashim Food and Beverage mai hawa 5 a Rukjan kusa da Dhaka. Ya ce har yanzu babu wasu bayanai kan dalilin gobarar. Tashar talabijin ta Ekator ta ambato wani babban jami'in kashe gobara da ba a tantance ko wane ba yana cewa akalla mutane 49 sun mutu. Ya ce masu aikin ceto na can na kokarin gano gawarwaki daga kamfanin da ya kone wanda aka kulle shi daga ciki lokacin da gobarar ta barke, kuma yanzu haka an gano gawarwaki 17. A yau Juma'a jami'ai sun ce mahukunta a yankin Kerala da ke kudancin kasar India sun ba da sanarwar fadakar da al'umma a duk fadin jihar bayan da aka tabbatar da wani da ya harbu da kwayar cutar Zika. An kuma samu wata mata 'yar shekara 24 mai ciki da ta harbu da kwayar cutar da sauro ke yadawa, kuma ana ci gaba da jinyarta a asibitin garin Thiruvananthapuram. Mata masu juna biyu su ne suka fi hadarin kamuwa da cutar, kuma suna iya yada cutar ga jariyar da suka haifa, wanda hakan kan haifar da sauyin yanayin rayuwa kamar cutar kwakwalwa da ke maida yaro ya zama kamar gaula-gaula. Ministar ta kara da cewa an aika da samfurin mutum 13 da ake zaton sun harbu saboda ci gaba da bincike a ɗakin gwaje-gwaje a Pune. Cutar Zika galibi tana yaduwa ta hanyar cizon sauro, amma kuma ana iya yada ta hanyar jima'i a cewar hukumar da ke yaki da cututtuka masu yaduwa ta Amurka. Labaran yana zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yau Juma'a kasar Vietnam ta kakaba dokokin kulle na makonni biyu kan zirga-zirga a garin Ho Chi Minh don yaki da karuwar barkewar cutar coronavirus. Babban birnin kasar Hanoi ya ba da sanarwar shirye-shiryen yin allurar rigakafi na kashi 50 cikin 100 na yawan mutane da ke da shekara 18 da sama da haka nan da zuwa ƙarshen shekara. Sannan ya sanya burin yi wa kashi 70 cikin 100 na yawan al'umar allurar rigakafi nan da zuwa watan Maris mai zuwa. Yin allurar rigakafin COVID-19 wani muhimmin mataki ne mai mahimmanci don shawo kan cutar da kuma tabbatar da ci gaban tattalin arziki, in ji ma'aikatar kiwon lafiya a cikin wata sanarwa a cewar kamfanin dillancin labarai na AFP. Kasar mai mutum miliyan 100 ta samu ƙasa da mutum 300,000 da suka harbu da cutar COVID-19 wanda kwayar cutar coronavirus ke haddasawa ya zuwa watan Afrilu. Ya zuwa yau Juma'a, kasar Vietnam ta tabbatar da mutum 24,810 da suka kamu da 104 da suka mutu a cewar cibiyar tattara bayanan coronavirus ta jami'ar Johns Hopkins.
Labarin duniyan kenan aka saurara kashi na farko. An jima kadan Hafiz zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya. Kafin nan bari mu dubi taskar rahotanninmu. Gwamnan jihar Taraba Darius Ishaku ya bada shawara a maida shirin hidimar ƙasa da matasa ke yi bayan kammala karatu zuwa shekaru biyu domin samun horo musamman wajen harkokin tsaro da iya sarrafa bindiga batun da ya janyo tsokaci daban-daban. Ga wakilin mu Hassan Maina Kaina da ci gaban rahoton.
Shi dai gwamnan jihar Taraban Architect Darius Ishaku wanda ke magana kan tabarbarewar tsaro a Najeriya. Ya nemi a maida aikin bautar ƙasa zuwa shekaru biyu daga shekara ɗaya wanda zai kunshi samar da horo irin na aikin soji ga dukkan waɗanda ke wa ƙasa hidima kamar da yadda abin yake a ƙasashe irin su Isra'ila da Lebanon. Yace yayin da gwamnatin tarayya ta gaza kare mutane to babu wani zaɓi illa ta bar mutanen su kare kansu. To sai dai kuma tuni wannan batu ya janyo tafka muhawara tsakanin masana tsaro a Najeriya. Dr. Yahuza Ahmad Getso da kan yi sharhi kan sha'anin tsaro na ganin gwamna Ishaku ya yi daidai.
Ni na goyi bayan wannan shawara ta gwamnan jihar Taraba kuma shawara ce mai matukar muhimmanci da ya kamata a duba. Mun dade muna cewar matasa da ake da su waɗanda ba su da aiki ne a rungume su a zuba su a cikin harkar aikin tsaro. To tun daga wannan dama wanda gwamnati take kashe kuɗaɗe wanda babbar manufar da ta kafa wannan aiki na bautar ƙasa ta zama wani abu mai kama da labari. Saboda haka ya kamata a fito da manufa da za ta yi amfani wanda wannan shawara ta shi kwakwara shawara ce kuma ina ganin idan an yi amfani da ita gaskiya bisa fahimtata da inda da gane ilimi na harkar tsaro ina da tabbacin cewa wannan zai taimaka matuƙa gaya. Saboda haka ya kamata hukumomi su duba.
To sai dai kuma Dr. Kabiru Adamu mai bincike a sha'anin tsaro a yankin tafkin Chadi da Sahel na ganin ko kadan wannan ba daidai bane.
Wato mallakan bindiga bai kasancewa maganin matsalar tsaro a ƙasa, inda haka ne da ƙasar Amerika ba za ta ringa samun matsalolin tsaro da take da shi ba. A baya-bayan nan wannan buki da ta yi na samun kwaɗewar ta har Chicago kawai mutanen da suka rasu suna da yawa a wani alƙaluma an ce mutum 40 a wani alƙaluma ma an ce sun fi haka nan. To kaga kasancewa makamai na hannun mutane bai magance matsalar tsaro. Abinda ke magance matsalar tsaro shine ƙarfin gwamnati da madafanta na iko, wato dukkan ɓangarori na gwamnati yanzun suna da ƙarfi kuma ana kwatanta adalci ana kuma tabbatar da cewa kowane ɗan ƙasa yana more ma arzikin da ƙasa take da shi. Duk lokacin da mai laifi ya yi laifi waɗannan madafu da iko za su iya kama shi su kuma tabbatar da cewa an hukuntar da shi ta yanayi wanda zai duk wani wanda yake nazartan lamura zai ga cewa an yi mai adalci. To wannan shine kadai wannan yunkuri da wayan suke yi cewa tabbatar da an baima ƴan ƙasa dama na mallakan makamai ba zai haifar ma ƙasa alheri.
Wannan batu dai na zuwa ne a daidai lokacin da ake ci gaba da tafka muhawara domin cancanta ko rashin cancantar soke wannan shiri na hidimar ƙasa. Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
Kada dai a shagala ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Sannan ana kuma iya sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukanmu na yanar gizo da Facebook da Twitter da kuma Instagram. Ga Hafiz da cigaban labaran duniya.
Sudan ta Kudu ta cika shekara 10 da samun yancin kai yau Juma'a. Sai dai babu wani abin kirki da za a yi murna a ƙasar. Yakin basasa ya durƙusar da rashin kwanciyar hankali na yau da kullum da kuma matsananciyar yunwa. A tsakiyar daren ranar 9 ga watan Yulin 2011, shagulgulan biki ya ɓarke yayin da aka haifi sabuwar ƙasar a duniya. Kuma mutanen Sudan ta Kudu sun yi murna ganin ƙarshen gwagwarmayar shekara 10 na neman ƙasa daga Sudan. Amma dokin ya kasance na ɗan ƙaramin lokaci. Bayan shekaru biyu, Sudan ta Kudu ta kasance cikin yaƙi. Aka manta da aikin gina ƙasa yayin da waɗanda suka ƴantar da ita suka wargaza ƙasar. Wanda suka yi fatali da babban ci gaba da ake fata na samun zaman lafiya da ci gaba a nan gaba. Kusan mutum 400 ne suka mutu kafin ayyana tsagaita wuta a 2018. Amma ƙasar ta yi faɗi tashi don haɗewa kuma ya fi rauni fiye da kowane lokaci da fuskantar yunwa da rashin tsaro na siyasa da lalacewar tattalin arziki da kuma bala'o'i na ƙasa. Jami'ai a kasar Haiti sun faɗa daren jiya Alhamis cewa fiye da mutane 12 ne ke tsare dangane da kisan gillar da aka yi wa shugaban kasar Haiti Jovenel Moïse. Mahukuntan kasar Haiti sun bayyana wata tawagar sojojin haya su 28 dauke da muggan makamai waɗanda suka hada da 'yan kasar Colombia 26 da Amurkawa 'yan asalin kasar Haiti 2 waɗanda ke da hannu a kisan Moïse. Mai shekaru 53 a gidansa na kashin kansa da ke unguwar masu hannu da shuni da ke wajen babban birnin kasar Port Au Prince kafin hudowar rana a ranar Laraba.
An gaida Hafiz da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma bari mu sake waiwayar rahotanninmu. Matsalar shan miyagun kwayoyi musamman tsakanin matasa na ci gaba da zama babbar kalubale a Najeriya, inda da dama suke dora alhakin kan rashin aikin yi. Wakiliyarmu Zainab Babaji ta yi nazarin lamarin ga kuma rahoton da ta aiko mana.
A Najeriya fiye da mutane miliyan 14,300 ne suka yi ta'ammali da kwayoyi masu jirkita hankali a shekarar bara. Rahoto da bangaren kwayoyi da laifuka na Majalisar Dinkin Duniya ta wallafa ya yi hasashen cewa shekara ta 2030 'yan Najeriya miliyan 20 ne za su zama 'yan kwaya. Binciken da hukumar kididdiga ta Najeriya ta gudanar a shekara ta 2019 kan matasa 'yan shekara 25 zuwa 39 ta gano cewa matasan sun fi ta'ammali ne da tabar wiwi, tramadol, solution da kuma cocaine. Banda shafar lafiyar jiki da lafiyar kwakwalwa da kwayoyin ke haddasawa masu shan su, ta'ammali da kwayoyin na shafar tattalin arzikin kasa. Ganin yadda masu shan irin waɗannan kwayoyi ke ƙara yawa, suke kuma zaman banza da sace-sace, ta'addanci da karuwanci, sun kuma hana al'umma sakewa a unguwanni, ya sanya ƙungiyoyi da ba na gwamnati ba suka fara yunkurowa don magance matsalar. Cibiyar Hedges of Mercy da ke nan Jos, fadar jihar Plateau, tana taimakawa waɗanda rayuwarsu ta dogara ga shaye-shayen kwayoyi ta yadda har suka rabu da sha su kuma ci gaba da rayuwarsu ba tare da shan kwayoyin ba. Wannan matashi mai suna Richard Danjuma ya shaida mun cewa a baya ya yi ta'ammali da nau'ikan kwayoyi daban-daban, amma a yanzu dai ya samu lafiya.
Na shan wiwi, na shan giya da kwaya. Wani lokaci ba za mu yi shaye-shayen mu samu zuciya mu je mu aikata abin da muna so mu je mu aikata.
Me yasa kai tunanin cewa ka zo nan wurin?
Gaskiya na zo nan na tunani na gan cewa kai bana jin dadin rayuwar da nake ciki, na gaji da rayuwar da nake ciki, ya ishe ni.
Ka zo nan wurin me suka fara yi maka har ka dawo cikin hayyacinka?
Koyarwa ne kawai suke mana, za mu yi za su mana koyarwa da wasu subject da suke kira celebrity recovery.
Shi ma wannan mai suna Dauda ya ce ya kammala makaranta ya samu digiri har ma ya samu aiki, amma shaye-shaye ya hana shi nutsuwa.
Na sha su kudin da su tramor different types da iri-iri.
A lokacin da kake wannan shaye-shaye ya yi rayuwanka yake?
Ba kyau, an zan tashi ba zan yi komai ba, in je in shaye-shaye in dawo in zauna gida.
Su ma mata ba a bar su a baya ba wajen ta'ammali da kwayoyi wanda ke lalata rayuwarsu. Ta Komeska Ibrahim ta ce shaye-shaye ya raba ta da iyayenta da aiki da take yi da gwamnatin tarayya.
Da ina shan cocaine, crack cocaine, giya da kuma wiwi da wataran kuma zan je in sha irin local burkutun nan da sauransu irin
a burkutu kike sha?
Komai dai da dai zai iya sani in zama a very intoxicated zan sha.
Amma me yake sa kike sha?
Da kafin fara sha ina da wani saurayi ne sai ya rabu da ni, sai na shiga tunani. Na shiga tunani bayan da zan yi sai na haɗu da wata ƙawata, kullum sai ta ce min zo mu fita yawo. Sai wata rana na yadda sai muka ji na fara shan giya da su irin sigari, sai na je na yi
don. Wannan lokaci kina zama a ina ne?
A cikin dajin.
Dajin ina?
Akwai jungle haka, wuri dai haka ne. Za ki ga sun gina gida da ɗan leda-leda-leda. So sai in ka zo kana sha kana kawo musu kuɗi kowane lokaci sai su baka wani gefe ɗaya.
Kuna da ƙungiya ma?
Yes, akwai shugabannin masu sayarwa ɗin suna in suka ga yayi chopper kana kawo kuɗi za su baka wani ɗaki kana kawo musu ko me da don mind me za ka je ka yi ko za ka yi sata ne? Dole ka je ka kawo. So sai na ce kai ka ga irin rayuwar da na shiga daga nan. una in samu partner
ya samu mijin aure
yes in ya aure in zauna kuma at least in samu wani abin yi
cibiyar Hedges of Mercy ta kan taimaka wa masu shaye shaye ne da koyarwa har sai sun fahimci illar dabi'un nasu marasa kyau Mr. Mark Phillips Elisha shine shugaban cibiyar Hedges of Mercy.
Kiban ba kuwa magani. Sukan samu relapse irin in mutum ya tada bai sha ya sha kwaya ya bari yau zai samu jiki shi na rawa ko kuma zai fa. Sannan muna koya musu sana'a, muna kuma ba su magani abinci muke amfani da shi.
Idan sun tashi daga nan kuna bin su ne ko kuma yaya kuke yi har ku tabbatar cewa wato yaran nan ba su saki koma wurin da suka fito da su daga wurin ba.
Muna da abin da ke cewa da Turanci post recovery program. Waton program inda za a yi idan mutum ya kare musamman yan mata daga cikin matsalar mu shine yan mata ina za su koma
masana na bayyana cewa nuna kauna wa waɗanda suka samu kansu cikin ayyukan shaye-shaye da neman hanyoyin raba su da ɗabi'ar ba tare da tursasawa ba zai taimaka yayin da hukumomi ya kamata su dukufa wajen yaki da fataucin kwayoyin don tsame Najeriya daga nawayar masu ta'ammali da kwayoyi Zainab Babaji muryar Amurka daga Jos a Najeriya.
An gaida Zainab, bari mu rufe taskar rahotannin namu a Jamhuriyar Niger, inda hukumar kula da sha'anin wayar sadarwa da aika sakonni ARCEP ta fitar da rahotanta na shekarar 2020, inda ta gano cewa wayar tafi da gidanka da yanar gizo-gizo na ci gaba da ƙara samun karbuwa a wajen jama'ar ƙasar. Saboda haka ta shawarci gwamnatin Niger da kamfanonin wayar sadarwa su dauki matakan samar da na'urorin zamani domin inganta layin waya. Wakilin muryar Amurka a Yamai Sulaiman Muni Barma ya aika mana da ƙarin bayani.
Binciken da hukumar RCEP ta ce ta gudanar dangane da yadda harkokin wayar sadarwa suka gudana a shekarar 2020 a nan Niger ya yi nuni da cewa mutane sun fara janye jikinsu daga amfani da wayar kan teburi wato telephone fix ko kuma landline lamarin da ke kara wayar tafi da gidanka a farin jini. Madam Betty Aishatu Umani ita ce shugabar wannan hukuma.
Talho na hannu da yake shi yanzu abun da kowa yake rike da shi ne da hannu a sauƙaƙe duk inda ka tafi dai in akwai layi kana aiki da shi an samu ci gaba na salula da yawa cikin hannun mutane kaman an samu 53.64 bisan 100 internet kuma Niger a shekaru 2020 shi ma ya samu ci gaba ya ƙara da maki 6 hakan ga dai kenan abin alfarina.
Wannan ya baiwa kamfanonin wayar sadarwa damar samun kudaden shiga fiye da shekarar da ta gabata.
Kudin da sun ka kimana shekarar ga ta bana ya kai miliyar 232 da ƴan saman su dai sun bunƙasa da kashi 6 hakan ga duka abin da dai gaba ɗayan su sun ka zuba cikin ƙasa na cewa za su gyara layi shine miliyar 80 da miliyan 5 haka da ƴan saman su ina jan hankalin su ƙara marezo ƙarhi mun ce ma gwamnati insha Allahu kamar shekara ta 2021 da muke ciki za mu yi aiki wanda zai samu iske garuruwan da ba a samun layi ko guda kenan wannan layi in ba a samun shi ya daidaita na da gwamnati ya sa hannun shi na kace ma aka sai universal kudin da ake biyan nan a sa su a tahi inda ba a samu a kai musu layi in ma mutum guda na a can yana da intin shi akan dan Niger a kai mishi layi
a fannin aika sakonni hukumar RCEP ta ce ta gano rashin mutunta ka'ida inda wasu kamfanonin suhuri ke hada-hadar sakonni ba tare da samun izinin hukuma ba
sai ina kira da wanga mi kuro naku don Allah don Annabi kas su yaudari ƙasa tunda ƙasa ta riga ta kafa dokarta su rike ta su zo su doki takardar su ta izinin su yi aiki don radda wa an ka kama su rannan abin bai kyawu
a shekarar nan ta 2021 ne ya kamata a so mazartar da farashin sadarwa na bai daya a ilahirin kasashen ECOWAS da IOMOA da G5 Sahel da nufin sassautawa halin matafiya hukumar RCEP ta ce wannan yarjejeniya na nan daram
kamar dan Niger in yatta Burkina ko yatta Mali kiran da zashi sai ya zamanto wa kana kamar kiran shi na cikin Niger kuma haka zalika kasashen sai da yawo su 15 su ma haka ne in ka tafi Nigeria in ka tafi Senegal in ka tafi Ghana ya zamanto kamar ka kirai a cikin Niger ne don ku wannan gwamnati ya dauki wannan nauyi kuma insha Allahu a shekarun gana 2021 za a tabbatar da wannan
Sule Mumuni Barma muryar Amurka daga Yamai a Jamhuriyar Niger
Kada a manta, wannan shirin yana zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Niger kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5. Haka kuma a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukan mu na internet a voahausa.com ko kuma sashinhausa.com. Yanzu kuma ga shirin mu na gaba, duniyar Amurka, Mahmud Gareka.
Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin duniyar Amurka. Shirin duniyar Amurka na wannan mako zai mai da hankali ne kan janyewa da dakarun Amurka suka yi daga sansanin Bagram a Afghanistan bayan kwashe kusan shekara 20 a kasar suna fafatawa da mayakan Taliban. Yau mutum da za mu tattauna akan kenan, sunana Mahmud Lalo. Madalla. To makon da ya gabata ne dakarun Amurka suka janye daga filin tashin jirage na Bagram wanda ya kasance babban matsuguni ko sansani ga dakarun kasar. Ko da yake hakan ba yana nufin an kammala kwashe sojojin Amurka a kasar ba kenan. Kusan shekara 20 dakarun Amurka suka kwashe suna kokarin kawar da mayakan Taliban daga mulki da kuma kokarin kifar da 'yan ta'addan kungiyar Al-Qaeda. Janyewar Amurka a wannan sansani na daga cikin matakai na ƙarshe da ƙasar ke ɗauka na ficewa daga Afghanistan ɗin. Ya kuma kawo ƙarshen raɗe-raɗin da ake ta yi cewa sojojin Amurka za su kammala ficewa a ranar 4 ga watan Yuli da Amurka ke bikin samun 'yancin kai.
No, we're on track exactly as to where we expected to be. But I wanted to make sure.
Shugaba Biden ke da yake cewa a'a, muna da kan hanyar inda muke burin kaiwa. Ina so na tabbatar da cewa muna da sukunin da zamu iya kammala komai nan da zuwa watan Satumba. A makon da ya gabata, ma'aikatar tsaron Amurka ta Pentagon ta nuna cewa nan da wasu makonni ake fatan za a janye dakarun, kamar yadda sakataren yaɗa labaran ta John Kirby ya ce.
And the president made it clear that he wanted the drawdown complete by early September. We believe we're
shugaban ya bayyana cewa yana so a kammala komai nan da farkon watan Satumba. Muna masu amana cewa za mu iya samun biyan bukata nan da karshen watan Agusta, duba da yadda muka janye daga Bagram. Yanzu hankalinmu ya koma kan cikin Kabul da kewaye. To yanzu tunda Amurka ta kwashe makaman da take amfani da su a yakin sama Afghanistan, hakan na nufin za ta dogara da wani sansanin jirage da ke da nisan sama da kilomita 1000 kenan idan tana son ta ci gaba da yaki da mayakan IS da Al-Qaeda. A cewar Frank McKenzie, babban kwamandan tsakiya na dakarun Amurka, yayin wata hira da yi da VOA a kwanan nan. Ya ce za su zo ne daga wuri mai nisa. Akwai dogon tafiya idan za a yi jigilar dakaru da jirage zuwa cikin Afghanistan daga ɗaya yankin duniya. Amma rashin Bagram zai ƙara sa abubuwa su zama da matuƙar wuya, amma dai ba abu ne da ba zai yiwu ba. Bradley Bowman ƙwararre ne kan sha'anin tsaro a gidauniyar tsaron tsarin demokuraɗiyya, wanda ya taɓa tuka jirgi mai saukar ungulu a Afghanistan. Ya ce ba za mu iya hangen abin da ke faruwa da kyau ba, sannan za a samu rauni wajen yakar maƙiya. Abin da zai faru kenan sanadiyar wannan mataki da aka ɗauka a siyasance na janyewa daga ƙasar ta Afghanistan. Wata mujallar da gidauniyar ta FGD ke wallafawa ta nuna cewa tun bayan da dakarun Amurka suka fara janyewa a ranar 1 ga watan Mayu, kungiyar ta Taliban ta ƙara faɗaɗa mamayarta daga gunduma 77 zuwa 157. Sai dai Janar Joseph Botel mai ritaya, wanda tsohon kwamanda ne a dakarun Amurka, ya ce har yanzu za a iya kaiwa ga gaci.
I don't think we're in a situation where this is an immediate collapse type of scenario. But the Afghan forces are going.
Yace ban yi tsammanin an kai ga shalin da za a ce al'amura sun ruguje ba. Amma dai dakarun Afghanistan za su buƙaci a taimaka musu daga nisa. To goyon bayan dai da Amurkawa ke nunawa yakin na Afghanistan ya rugu matuƙa a 'yan shekarun baya-bayan nan. Abin da ya kai ga shugabannin siyasa suka fara neman maslaha, inda suka yi alƙawarin ci gaba da tallafawa daga nesa. sai dai lokaci ne kadai zai iya bayyana ko hakan zai iya hana mayakan na Taliban ci gaba da kai hare-haren su. Sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin duniyar Amurka na wannan mako sai kuma mun jiko idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin Kalabab da Julie Lathis Gresham da ta haɗa shirin, ni Mahmud Lalo nake cewa ai hutun ƙarshen mako lafiya.
Kafin labarai a takaice, bari mu karanto wasu kaɗan daga cikin ra'ayoyin da ku masu saurare kuka turo mana ta email. Sakonmu na farko ya ce, Assalamu alaikum VOA. Ciwo bashin da 'yan majalisar Najeriya suka rattaba hannu a kai, mu talaka ba ma goyon bayan hakan, domin babu abin da za su yi mana da kudaden. Daga Rilwano Ibrahim Muba, London. Sai ra'ayin Malam Usaini Dangote Karasuwa daga jihar Yobe ya ce, Salam VOA Hausa, na Allah ku bani dama in jajanta wa daukacin al'umman garin Jajimaji da ke karamar hukumar Karasuwa a bisa wata iska mai karfi da suka fuskanta a ranar Litinin da ta gabata, wanda ta yi sanadiyar balle musu rufin dakunan gidajensu da na shaguna su bila adadin. Da fatar Allah ya mayar musu da mafificin alheri. Sako na gaba daga Salisu Isa Fana, karamar hukumar Kamba jihar Kebbi Najeriya, da Malam Ango malamin makaranta Yawuri da Salisu Jimeta Fana suka ce, Assalamu alaikum VOA Hausa. To, tsohon shugaban kasar Afirka ta Kudu Jacob Zuma, muna taya ka jimamin zaman gidan yari da za ka yi a halin yanzu. Da fatar Allah ya baka ikon kara zaman yari lafiya, kuma ya kare ka daga dukkan sharrin da ke ciki. Sai wasiƙa ta ƙarshe ta ce, gwamnatoci da hukumomin tsaro, a duk inda kuke ya kamata ku ƙara azama sosai wajen samar ma da jama'a ingantaccen tsaro. Duba da ganin yadda 'yan ta'adda ke zama barazana ga rayuka da dukiyoyin jama'a a sassan ƙasashenmu daban-daban. Sako daga Haruna Muhammad Katsina, shugaban ƙungiyar muryar jama'a. Kafin mu karkare, ga Hafiz ya sake shigowa don bitan labarai amma a takaice.
Gidajen talabijin na kasar Bangladesh sun ce Allah mutane 49 suka mutu a wata gobara da ta tashi wani kamfanin samar da abinci da abin sha a wajen babban birnin kasar. Wani jami'in hukumar kashe gobara ya tabbatar da cewa gobarar ta fara ne a daren jiya Alhamis a kamfanin Hashim Food and Beverage mai hawa 5 a Rukyan kusa da Dhaka. Ya ce har yanzu babu wasu bayanai kan dalilin gobarar. A yau Juma'a, jami'ai sun ce mahukunta a yankin Kerala da ke kudancin kasar India sun ba da sanarwa faɗakar da al'umma a duk faɗin jihar, bayan da aka tabbatar da wani da ya harbu da ƙwayar cutar Zika. An kuma samu wata mata 'yar shekara 24 mai ciki da ta harbu da ƙwayar cutar da sauro ke yadawa, kuma ana ci gaba da jinyarta a asibitin garin Tiruvananthapuram. Mata masu juna biyu su ne suka fi hadarin kamuwa da cutar, kuma suna iya yada cutar ga jariyar da suka haifa. Yau Juma'a, kasar Vietnam ta kakaba dokokin kulle na makonni biyu kan zirga-zirga a garin Ho Chi Minh don yaki da karuwar barkewar cutar coronavirus. Babban birnin kasar Hanoi ya bada sanarwar shirye-shiryen yin allurar rigakafi na kashi 50% na yawan mutane da ke da shekara 18 da sama da haka nan da zuwa ƙarshen shekara, sannan ya sanya burin yi wa kashi 70% na yawan al'ummar allurar rigakafi nan da zuwa watan Maris mai zuwa.
Masu sauraro, da haka kuma muka kawo ƙarshen wannan shirin. Sai kuma a dakaci shirinmu na yau da gobe. Da fatar za a sake lalubo mu a shirinmu na dare, wato 9:30 agogon Najeriya da Nijar, wanda ya yi daidai da karfe 8:30 agogon GMT da Ghana. Yanzu a madadin Muhammad Hafiz Baballe, wanda ya taya ni gabatar da shirin, da Julie L. Gresham wadda ta hada shirin da injiniyanmu, ni Hanifa Kabir Isa daga nan birnin Washington DC nake ce mu huta lafiya.